أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata. Muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi karerakin da suka halasta, kuma bayanai sun gabata dangane da sashe daga cikinsu, musamman bayanai na malaman akhlaq da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, wanda muka bayyana wanda suka yi kama da wanda suka yi bayani dangane da hakikanin karerakin da suka halasta wanda ya shahi wannan maudu'i ne. Insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ci gaba da kuma karasawa a cikin wannan maudu'in. Da fatan Allah ta'ala zai amfane mu insha Allah. Kinan mu ambace riwaya ta farko da ta biyu a cikin wannan babin, inda suke bayani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rukhsa dangane da karerake guda uku wanda mutum zai iya yi bai kasance ba haramu a gare shi, hakanan kuma baya da zunubi akan haka. Daga cikinsu mun ce mutum ne wanda zai zo ya yi ƙarya ya faɗi magana tsakanin mutum guda biyu wanda ba su jituwa, yana nufin ya gyara tsakaninsu, ya islahi tsakaninsu, wannan ba haramu ba ne kuma ba zunubi ba ne. Hakanan mutum da zai yi ƙarya a cikin yaƙi, yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai, sai kasance shi wannan musulmin ya yi ma kafiri ƙarya saboda ya kasance ya yaudare shi, dama ya ƙi yaudara ne, wannan ba haramun ba ne, sannan kuma babu zunubi a kan shi. Hakanan mutum zai ma matar shi ko iyalin shi ƙarya domin ya gamsar da su, wannan shi ma baya da matsala, ba haramun ba ne, sannan bai da zunubi. Kinan waɗannan shari'ar musulunci ya toge su, ya istisna'insu a cikin ƙarya, wanda zahirinsu za ka iya ganin ƙarya ne, amma shari'ar musulunci bai yi aza wani tasiri ba a kansu na haramci ko kuma na zunubi. Kenan mutum zai iya yi su saboda maslahan da suke ɗauke da shi. Cikin bayan da ya gabata, duk lokacin da maslaha yake da rinjaye kan wani al'amari, so da yawa abin da za a iya ganin cewa bai dace ba a shari'a zai iya kasance ya dace. Misalin shi shine cikin wannan babin da muke magana na ƙarya. Hakanan mun ambaci riwaya ta biyu wadda ita kuma ta ishara dangane da bangare na harko, kuma ce bangare yawa bangare na harko da muka bayani akan sakancewa wanda yake yin sulhi tsakanin mutum guda biyu ba makareci bane, abinda yake aikata kuma alkhairi ne. Saboda haka riwaya ta uku wanda za mu ambata a cikin wannan babin, cikin wannan maudu'in, ita ma tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce, kullul kadhibi yuktabu ala ibn adam illa rajulun kadhiba baina rajulain yuslihu bainahuma. Yana cewa duk wani ƙarya, idan dan adam yayi ƙarya, akan rubuta mai shi a cikin takardansa, a cikin littafinsa, wanda ran kiyama za a masa hisabi a kansa. Sai dai mutumin da ya yi ƙarya tsakanin mutane guda biyu, yana nuhin ya yi islahi tsakaninsu. Kinan wannan riwaya ta yi istisna'in mutumin da zai yi ƙarya saboda sulhu tsakanin mutum guda biyu. Wannan kinan ba za a rubuta mai shi ba a matsayin ƙarya, hakanan ba za a masa hisabi a kansa ba. Ma daman wannan manuhan nashi da yake dauke da ishi manuha ne na alkhairi kuma yana nufin islahi ne wannan baya da matsala hakanan muna da riwaya wanda take cewa wannan riwaya ta zo a cikin mahajjatul bayda wanda muka karanta kenan ta uku mujalladi na 5 shahi na 245 kamar yadda ta zo cikin biharul anwar a cikin mujalladi na 72 saboda ka riwaya ta uku kenan tana bayani riwaya ta hudu wadda zamu ambata tana cewa kullul kazib maktubun kaziban la mahala duk wani ƙarya wanda mutun zai za a rubuta shi a matsayin ƙarya la mahalatan ba makawa za a rubuta shi akan ƙarya mutun yayi ƙarya illa an yakdhiba ar-rajulu fil harb sai dai idan mutun zai kasance yayi ƙarya a cikin yaki fa innal harba qada saboda shi yaki ya kasance abu ne wanda yake yaudara ana iya yaudara a cikin yaki yaudara ya halata a cikin yaki aw takuna bayna rajulain shanha'u wa shahna'u ko kuma ya kasance tsakanin mutum guda biyu shahna ma'ana adawa fa yuslihu bainahuma sai kasance ya yusluhu tsakanin su ya gyara tsakanin su da wannan ƙarya aw yuhaddithu imra'atahu yurdiha ko kuma yayi magana da matar shi ba don wani abu saboda ya kasance ya yarda da ita wannan zai kasance kenan ya halatta kuma ba za a rubuta ma mutum shi ba sannan kuma ba zai kasance ba haramu ba zai kasance mutum ya dauke zunubi ba kenan zamu ga ganin duk wannan riwayoyin suna istisna'in wannan bangarorin guda uku wanda muke ambato kan cewa idan ya kasance sulhu ne tsakanin mutum biyu wanda ba su jituwa da juna ko ya kasance ƙarya saboda yaudara ne a cikin yaki ko ya kasance saboda gamsar da mata ne da iyali wannan ba ya kasance ba laifi ba ba ƙarya bane sannan kuma ba haramu bane nam ƙarya ne zahiran amma ba itlaqin ƙarya gare shi na hakika wanda zai kasance ya haramta kuma ya cancanta hukuma akan sa haka nan muna da riwaya daga Imam Sadiq alaihi salam wannan riwaya ta zo a cikin Usulul Kafi mujalladi na 2 shahi na 342 hadisi na 18 a cikin babin ƙarya shi wannan hadisi Imam Sadiq alaihi salam yana cewa kullu kadhibin mas'ulun anhu sahibuhu yawman duk wani ƙarya wanda mutun zai watan wata rana za a tambaye shi ma'ana ran tashin kiyama kenan a wurin hisabi Allah subhanahu wataala zai tambaye mutun dangane da ƙaryan da yayi me yasa yayi ƙarya me ingiza shi ƙarya zai huskance hisabin sharan tashin kiyama illa kadhiban fi thalatha sai dai ƙarya a cikin ababe guda uku waɗannan ƙarya din wanne ne Imam Sadiq alaihi salam yake cewa rajulun kaya da fi hurubihi fa huwa mawdu'un anhu mutumin da yayi makida a cikin yaƙin shi yana cikin yaƙi yayi yaudara yayi kulla makarci ba kenan makiya kafurai wannan zai kasance kenan an kayar da wannan ƙarya akan shi ma'ana ba za a rubuta masa wannan ƙarya din ba a matsayin ƙarya na hakika wanda ya cancanci hukuma kuma ya kasance zanubi aw rajulun aslaha baina ithnain ko kuma mutum da yayi islahi tsakanin mutane guda biyu yalqa haza bi ghairi ma yalqa bihi haza yuridu bidhalika al-islaha bainahuma in ya hadu da wanga magana da zai giya masa sabanin magana da zai giya ma wanga amma yana nihin yayi islahi tsakanin su al misali da za a ce ɗaya daga cikin su ya ji wani mummunan magana dangane da abinda wancan ya gaya a kansa shi sai zuwa hadu da shi ya ce mai ya ji alkhairi a cikin bakin wani dangane da shi sai zamanto ya aza shi wancan akan shakku dangane da abinda ya ji daga farko wannan kuma sai ya ingiza shi ya kasance ya samu sulhu tsakanin shi da dan uwan shi wannan kenan ba zai kasance ba ƙarya ai istisna'in shi daga cikin ƙarya da ke wanda suka haramta أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم له mutune shi ma yama iyalen shi alƙawarin wani abu amma baya da nuhi zamanto ya cika masa wannan alƙawarin da yake saboda baya da shi kuma baya ya ce musu baya da shi kuma ba su gamsuwa dangane da abin da zai gaya musu wannan zai musu alƙawari wanda yake daga baya zai zo ya wuce wani lokaci ma ba za a bincike shi ba dangane da alƙawarin da yake wannan ya kasance ƙarya ne wanda ya halatta ba zinubi bane sannan kuma ba haramun bane sannan Allah subhanahu wataala ba zai kama mutum ba akan shi kenan wannan muna ai ganin waɗannan ruwayoyi gaba daya suna tarkizi dangane da abin da ya shahi waɗannan majalu guda uku wanda kuma wannan majalikin dukan su in mun duba zamu ai ganin wasu masalih ne musulunci yake hangi a cikin su wanda suke da girman gaske wanda kuma ana iya zamanto an haƙaƙar da su ta hanyar ƙarya inda ya kasance babu wani hanya wanda za a bi domin ya kasance an haƙaƙar da su dama mun yi bayani dangane da abin da ya shahi waɗannan ababe wanda suke da maslaha duk lokacin da mutum ya kasance bai iya haƙaƙar da su ta hanyar gaskiya to kuma sun kasance suna da haɗari sosan gaske kuma sun ci ihtimami da su sosan gaske mutum zai amfani da ƙarya a cikin waɗannan majalikin ne kawai ya kasance ƙarya ya inganta kuma an yi istisna'in waɗannan majalik saboda haka yana da kyau ya kasance mutum ya san waɗannan abubuwan wani lokaci mutum zai iya kasance ya shiga cikin wani yanayi ko ya fuskanci wani yanayi wanda tana yiwa ɗaya daga cikin waɗannan yanayoyin ne sai ya ɗauka ƙarya ne ya ga cewa shi lama halatansa ya haɗa gaskiya alhali lokacin gaskiya ba muhallin shi bane kuma bai dace kasance ba mutum ya yi amfani da wannan mangano din saboda haka zamu iya ganin masu malaman akhlaq suna cewa hazil akhbar wannan hadisan da muka ambata wa in ikhtassat bil maqasid salasa ko da yake zahiran su yayi ikhtisasi ne da wannan maqasid guda uku ne muka ambata kuma ya kasance mutum yana son ya sulhu tsakanin mutum biyu wanda ba su jituwa kuma ya kasance mutum yayi yaudara a cikin yaki kuma ya kasance mutum ya ma iyalin shi alƙawari wannan sune maqasid guda uku ruwayi sun yi tarkizi akan su illa anna ghayraha min almaqasid ad-daruriyya allati fawqaha aw mithlaha fil maslaha talhaquha min bab al-awlawiyya wa ittihad at-tariq sai dai zamu iya ganin kenan ko wasu maqasid wanda ba mu ji su ba cikin wannan riwayoyi din wannan zamu iya ganin su ma maqasid manufofi ne wanda suke sun kasance suna da darura sun cancanta ya zamanto an musu haka nan wanda tana yawa ma suna sama ga waɗannan maqasid guda uku wanda aka ambata ko kuma ya kasance akalla sun kasance irin su a cikin maslaha saboda haka kenan za a yi riskar da su da waɗannan maqasid guda uku babin aulawiya to idan ya kasance kenan an ba da ijaza a cikin wannan maqasid guda uku kan cewa mutum zai kasance yayi ƙarya a cikin su kenan in akwai wasu maqasid wanda suka hisu wanda suke sama gare su ko suke irin su kenan min babil aula ya dace ya kasance su ma an riskar da su zuwa ga hukuncin waɗannan maqasid guda uku ko kuma saboda ittihadin hanya ta ya kasance kenan hanyar su guda ɗaya ne maslahan su guda ɗaya ne zai kasance kenan an riskar da su zuwa ga wannan maqasid wal akhbar allati waradat fi dhamm hatk sirr wa kashf al uyub wal fawahish tufidu wujub al qawl bi adam al ittila' wa in kana muttali'an ma'a kawnihi kadhiban shine suke cewa al misali zamu ga cewa akwai riwayoyi wanda suka zo wanda suna zargin mutum ya kasance ya cece sirrin wani ya kece alfarman wani ya bayyana sirrin wani ya bayyana aibin wani ko kuma ya bayyana wani mugun aiki wanda wani yayi akwai ruwaya da suka zargi irin wannan aiki kan cewa bai dace kasance ba ka tona asirin mumini ko kuma ka bayyana aibin shi ko kuma ka bayyana sirrin shi kenan wannan ruwayon abin da suke ifada shine suna nuna mana kenan wajibi ne kasance lokacin da ake tambayan mutum dangane da wannan al'amura din ya kasance ya nuna rashin masaniyan shi dangane da wannan abubuwa din koda ko ya kasance waɗannan abubuwa din yana da masaniya akan su tare da cewa yin haka din zahirin shi ƙarya ne an tambaye ka dangane sirrin wani bawan Allah mumini bai dace ka gaya ba an tambaye ka dangane da aibin wani mumini ana neman ka kashafa aibin shi ko kuma wani abin da ya aikata wanda kai kadai ka sani bai dace ka bayyana ba wajibi ne zaman to ka ki bayyana ka nuna kai baka da masaniya dangane da wannan shikenan sai zaman to ka ruwa masa asiri wannan janibi din to wannan maganan da kai sabanin cewa ka san da cewa yana dauke da wannan aibin ko yana dauke da wannan sirrin ko abin da ya kama da haka don ka san da su amma shari'a musulunci ce ke ce maka wajibi ne zaman to ka boye saboda sa da maslahan kiyaye alfarma da kuma mutunci na mu'min kenan fala ifma ala ahadin bisudur alkazib anhu idha kana wasilatan ila shay'in min al-maqasid as-sahiha ad-daruriyya lahu aw li ghayrihi min al-muslimin kenan ba zai kasance ba mutun yana da zunubi idan ɗaya daga cikin wannan abubuwan mutun yayi ƙarya a cikin su saboda me saboda akwai maslaha daruriyya wanda addinin musulunci ya itibaran ta kuma ya mulahazanta wanda yake nuna kenan kada ya kasance mutun sawan ya kasance wannan maslaha din nashi ne ko na wani musulmi da ba kenan lazim ne ya kasance mutum ya kiyaye cikin irin wannan al'amura din ya nuna rashin sanin shi ko da yake zahirin shi ƙarya ne irin wannan abubuwan sun halatta da ma ire-iren su wanda nan gaba insha Allah cikin darasi mai zuwa za mu bayyana da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin